Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Lahadi, 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Yau ma kamar yadda muka saba a duk daren ranar Lahadi, bayan an sha labaran duniya, Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin Kallabi. Kuma a wannan makon, akalar shirin ta karkata kan cin zarafin mata a zamantakewar aure. Za kuma ajiyar da wata matashiya ke rike kanta da sana'ar kwalliya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin na Kallabi, da farko ga Baba da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Lahadi, Isra'ila ta buga wani hoton bidiyo inda ta nuna wani rami da ta ce kungiyar 'yan bindigan Falastini ce ta gina a ƙarƙashin asibitin Shifa da ke zirin Gaza, yayin da ta mai da hankali wurin nema da kuma lalata ayyukan kungiyar Hamas. Duk da cewa ta amince tana da hanyoyi ɗaruruwan kilomita cikin sirri da ramuka da kuma kwararo da hanyoyin bullewa a duk faɗin yankin Falastini, Hamas ta musanta cewa waɗannan hanyoyi na da alaƙa da gine-ginen fararen hula kamar asibiti. A wani ƙarin bayani na yau Lahadi akan aikinta a asibitin Shifa, ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce injiniyoyinta sun gano wani rami mai tsawon mitoci 10, kana ya shiga har zuwa mitoci 55 zuwa wata ƙofar da ban bai iya kamata. Kungiyar ta'addancin Hamas ta kai amfani da irin wannan kofa domin tsare sojojin Isra'ila shiga inda suke da kuma hana su samun hanyar shiga inda kadarorin Hamas yake, inji wata sanarwar sojin Isra'ila wanda ta zo da hoto bidiyo da ke nuna wani dan kwararo da aka yi wa rufin konkare da ya kare a wata kofa mai ruwan toka. Kasar Kenya ta faɗa a yau Lahadi cewa dubun dubatar mutane a faɗin ƙasar ne ruwan sama kama da bakin ƙwarya da ambaliya da kuma zaftarewan ƙasa ya shafa, wanda kuma ya katse ayyukan jigilar kayayyaki a tashar ruwan birnin Mombasa. A 'yan makonnin nan da suka gabata, yankin ƙuryar Afirka ya fuskanci ruwan sama mai tsanani, lamarin da ke da nasaba da yanayin El Nino wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama, ciki har da akalla mutane 46 a sassa daban-daban na ƙasar Kenya. Mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua ya ce akalla iyalai 80,000 a Kenya su ne abin ya shafa, yayin da adadin ke karuwa a kowace rana. Ya ce gwamnati tana ɗaukar matakai don kubutar da mutane da jirage masu saukar ungulu da sauran jami'an taimako don kai agaji da ceto ga iyalai da suka makale. Iran ta ƙara ƙaimi wurin danne 'yan addinin Baha'i marasa rinjaye a cikin 'yan watannin nan ta hanyar cin zarafin fiye da 200 da kama mutane 19 a makon da ya gabata, kamar yadda kungiyar Baha'i ta ƙasa da ƙasa mai wakiltar Baha'i a duniya ta shaidawa muryar Amurka a ranar 13 ga watan Nuwamba. Simin Fahandej, wakiliyar kungiyar Baha'i BIC a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta gabatar da sabon kimantawar kungiyarta akan halin da 'yan kungiyar ke ciki a ƙasar Iran a cikin faifan bidiyo da aka nuna a shirin muryar Amurka na Flashpoint Iran na wannan mako. Kimantawar ta hada da rahoton watan Oktoba akan karuwar tsangwama da 'yan Baha'i ke fuskanta a Iran, wanda wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman ya fitar. Abubuwa da kungiyar mabiya addinin Baha'i ta BIC ke zargin sun hada da kama mambobinsu 19 da jami'an tsaron Iran suka yi a gidajen Baha'i a cikin garuruwan Karaj da Hamdan cikin wannan wata, a cewar rahoton BIC na ranar 10 ga watan Nuwamba. Ko a watan da ya gabata, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan kare haƙƙin bil'adama a Iran, Javid Rehman, ya shaidawa wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York cewa an samu ƙaruwar hare-hare da audawa da kuma musgunawa 'yan Baha'i a Iran. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabanni daga kasashen Afirka da dama ne za su je Jamus don halartar taron koli na wani bangaren G20 tare da kasashen Afirka da zammar taimakawa wajen karfafa saka hannu jari na masu zaman kansu a cikin nahiyar mafi talauci a duniya amma kuma take saurin bunƙasa. Domin bayyana sabunta muradu a Afirka, shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister Holland Mark Rutte za su harci taron da za a yi a birnin Berlin na Jamus, wanda shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ne ya shirya. Scholz, wanda ya ziyarci kasashen Afirka a lokuta da dama tun lokacin da ya kama aiki a matsayin shugaban gwamnatin Jamus a ƙarshen shekarar 2021, zai tattauna da shugabannin kasashen Afirka da dama a yau Lahadi kafin fara taron zuba jari na Berlin a gobe Litinin. Turai da Amurka suna takun tsaka da Rasha da China don samun tasirin siyasa da na ma'adinai masu muhimmanci da ma sabbin damarmakin tattalin arziki a nahiya ta biyu mafi yawan al'umma a duniya. A ƙarshe, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi a bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan mamayar da Rasha ta kai cewa Rasha na nazarin yiwuwar kawo wani jirgin yaƙi da ta yi amfani da shi a zamanin Soviet don amfani da shi a wannan yaƙin. Jirgin samfarin M-55 Mystic B yana iya tashi fiye da taku 70,000 a sararin sama, ana kuma amfani da shi wurin binciken kimiyyar kasa. Sai dai a wannan lokaci an ga jirgin ɗauke da wasu na'urar hange ta soja, wanda ma'aikatar ta Burtaniya ta ce an kira shi ne don Rasha ta yi amfani da shi a jiragen yaƙi.
Madalla, a gaida Baba Yakubu Kirde karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin Kallabi.
Ya salamu ku.
As chaplain, aikin mu mu ba mu rike bindiga hannu, a'a ba mu rike bindiga, ba mu rike blala, ba mu rike dorina. In an ji ma wani ciwo ko an ji ma wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki, chaplain zai je gurin yayi addu'a da su.
Kallabin shirin a wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Wannan hira da kallabin mu ta mako yau, shirin zai haska fitila kan cin zarafin mata tsakanin al'umma. Muna kuma mun kuma karɓi bakuncin wata matashiya da ta fice a sana'ar kuliya. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako, bari mu faro takon da haska fitila kan wata ɗabi'a da ke ci gaba da yaduwa kamar wutar daji duk da kokarin da ake yi na daƙile ta, batun cin zarafin mata. Duk da yake banda hukumomi, shugabannin addinai ma na kokarin ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a. Barista Amina Umar Hussein ta bayyana abin da yasa waɗansu mata ke ci gaba da zama a gidan aure ko da kuwa ana cin zarafinsu.
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci, gaskiya abin ya yawa. Kaman akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min, wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya, wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu, wanda kuma da aka bulki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne, maza ne suka ci zarafin mata. Kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana, za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali, rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Zaki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa. To gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika, kuma musamman ƙasar mu Najeriya, mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu, wato da al'amuranmu, addininmu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu, su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u na bauta. Saboda duba ga waɗannan addinan namu, babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata, ko suka yadda a tozarta ta, ko a watsa kimarta, ko a wulakanta ta. Duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan. So ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa, kuma a dage wajen bawa ƴaƴa mata ilimi, saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta. Ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani, dukkansu suna da amfani. Yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira, shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba.
To masu sauraro shirin Kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Banda rashin aikin yi a ma'aikatan gwamnati da tsadar rayuwa, zamani ya bude kofa ta samar da damammaki a bangarori da dama ga mata da kuma matasa da za su iya yin sana'o'i daban-daban ba tare da sun bar gidajensu ba. Shirin Kallabi ya samu yin hira da wata matashiya da ta fice ta fannin sana'ar kwalliya. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. Ga matashiyar.
Sunana Amina Suleiman, ni makeup artist ce, kwalliya nake.
To malama Amina, me ya ja ra'ayinki har kika fara sana'ar kwalliya?
To tun da nake karama ina irin budurwata, tun lokacin nake ganin mamana tana son kwalliya, haka ina yawan gani tana ajiye kayan kwalliya a gaban miranta, na ɗauka na shafa. Haka dai tun ana dai wasa da kamar irin wasan yarda dai, haka aka shiga makaranta a university. Sai yawanci friends ina sun san irin duk lokacin da za a fita wani dai event a ɗaki na ake shiri. To da na zo na gama kuma NYSC, kafin dai irin jiran aiki ka samu aiki nan, kana jiran gwamnati a samu maka wani aikin gwamnati zai haka. To na ce to bari dai tun da na ga wannan abin dai ana yayin shi dai yanzu a maka kwalliya ka bi mutum ya biya, bari na fara tukunna na ga yanda abin zai tafi. To kamar dai da wasare na fara, shikenan. Kuma daga nan Allah ya buɗa, shikenan. Na zo na gani sana'ar ma ta fi biya na akan yanda za a biya na ma da zan je in yi aikin gwamnati. Kuma na fi samun lokaci na in na ga dama wani lokaci in yi sati ɗaya ban fita daga gida ba, kuma weekend ya zo in je in ma wata amaryan kwalliya na yi abin da wani shi zai wata ɗaya yana aiki kafin a biya.
To a wannan sana'a taki malama Amina, wani ƙalubale kika fuskanta ko kike fuskanta?
Eh, like I said, gaskiya lokacin da na fara shine na fi samun wasu challenges. Dan lokacin gaskiya ban saba ba da irin doban tafiya haka. Yanzu ni lokacin abin na mun wahala. Farko aiki na farko da na samu lokacin ma ina jos, aiki na farko da na taba samu a Katsina ne, kuma ban ma taba zuwa Katsina ba lokacin. To kin ga cikin irin abubuwan nan challenges ne, amma duk da haka koyarwa ne, kana koya cewa ne in dai kana da zafin nema dama dole waɗannan abubuwan za su yi, amma yanda zaka fuskanci abin shine ni bana ganin su akan wani abu ne dai da zai in irin abubuwan nan suka taso gani nake cewa ni ma duk abin da mutum zai iya in dai business kake yi, in dai kuma halal ne ba wai addini ya hana ba, in dai mace za ta iya gaskiya zan je in ko da wuya zan dai koya daga nan kin ga in sake koma zan ƙara yi shikenan. Aikin kenan, business din kenan, in zaka yi zaka yi, in dai har kana so kana da irin ni ban ɗauki business din na mai da shi wani abin karamin abu bane, so nake business ina ya zama babban business ne ba na wai kawai ɗan arewa bane, abu ne da duk Nigerians, in fact ni globally ma kowa a duniya ma in zai neme ni neman kuɗi kenan, in zaka yi ka yi.
Kikan samu mutane daga wasu ƙasashe da ke zuwa makarantaki? To daga ƙarshe wata shawara zaki ba mata baki ɗaya a Najeriya da Ghana da Kamaru da Niger da suke jinki yanzu haka?
Ba gaskiya ni shawara ta shine matakin ga mata dai yanzu gaskiya a duniya abin ya zama ne yanda ba wai mace ba za ta zauna kawai ta ce a tunda ita mace ne, ko ko kin je makaranta miji ya ce a ba za ki aiki ba, kin zauna a gida ba wani sana'a, yanda economy duniya take ne
tattalin arziki
abin sai a hankali, so dole mai mata ma su tashi da nema ya zama bai ba lalle na kafa ne, zai iya zama naki sana'an da ke kike sani zai iya zama dinki ne, za ki ga wasu zai iya zama siya ne da sayarwa, su kuma su iya su siya su sayar za su ji da kyau, wasu za ki ga abubuwa daban-daban, wasu yin jaka ne irin bead making, wasu yin sarƙa da yan kunne kowa da nashi, amma ni shi ne mata yawanci suna raina irin sana'an nan, sai ki ga kai ya za a yi da aure na da gata na ni in je ina wannan aikin ina cewa a siya wannan dan abin 2,500 koko abin 10,000 ba haka bane, ko daga ina ne in ka fara a hankali ko ka fi karfin shi in zaka nema, in kana da zuciyar nema haka ake yi, ka sunkuyar da kanka kai abin ka tsakani da Allah a hankali wata rana wannan abin da kake sayarwa 2,500 har 100,000 sai an zo an nema kana yanga.
Yau kallabi mu ta mako wata malamin makaranta ce da ta daura kalluba da dama kama daga malanta da aikin jin kai da sauransu. Ga kallabin mu ta mako.
Sunana malama Simi Simji Angelina Goshwe, ni daga Kuru a Karamin Jos South a Plateau State Nigeria. Na yi girma da foster parents sa sun doke ni ban kai shekaru uku ba a hannun iyaye na ba, so na yi girma a hannunsu, duk girma na a hannunsu ne, na aure ma na yi aure a hannunsu ne.
To yaya aka fara karatu?
Wayannan da suka doke ni na yi girma a hannunsu, ina gan shirin Allah ne, domin su sun yi karatu kuma sun yi aiki da gwamnati shekaru har 35 dukansu, su biyu suka ritaya, kuma shi baba bai yi wasa da makaranta ba. Mu yaran da mu yi girma a cikin wannan gidan, nasu yara 7, amma mu yaran da mu yi girma a cikin gidan muna da yawa, kuma dukkanmu da mu yi zama a gidan nan yawancin mu dukkan mun yi karatu, sun yi kokari ba su bar mu yi zama zo haka ba. To ni kuma na fara makaranta a NVRI Staff Children School Bom, wato National Veterinary Research Institute Bom
primary
school. Na yi primary, na yi nursery, na yi primary har na gama, sai na tafi St. Louis College Jos a 1985, anan na yi secondary shekaru 6, na gama 1991. sai na dan yi aiki kadan domin lokacin da ina St. Louis ko ya aka yi ban sani ba kudin makaranta sai ya saya ina JS3 lokacin so da kudin makaranta ya saya na yi aiki kadan na je na biya soran kudin da ana bi na makaranta na samu na karba an san jaraba na waye kenan sai na zo na tafi College of Education Gindri na je na yi annan GR Plateau na je na yi NCE na gama NCE ina kan NCE na je teaching practice a St Joseph's College annan VOM sai na koma makaranta na je na karasa sai na da St Joseph's College kadan na aiki ban zauna ba don na duba ina zauna gurin zai kila zai mun wuyan tafi makaranta ni kuma ina ta kishin in tafi makaranta sai na zo St Louis College just na aiki kadan but ban ji dadin aikin da nayi ba don na aikin kashiya aiki ta fanyan kudi ni kuma na so in shiga aji na in yi koyeswa sai na bi na bar su ban jima sosai ba sai na ji akwai aiki za a fara makaranta wato Kings and Queens Academy so sai na bi na tafi na je na fara aiki a gurin kuma wannan aikin da nayi a gurin na ji dadin wanda na aiki tare da su
aikin malanta kenan
aikin malanta wanda na aiki tare da su sun koya mu mata ne da maza wanda sun riga sun gane aikin malanta so ni na koya a hannun su kuma gaskiya na ji dadi ni na karama sosai a cikin su lokacin daga nan kuma sai na gani aikin ba a tashiwa da sauri kuma su ba kam kalendan su ba kaman nan Najeriya bane where za a fara a watan 9 a fara hutu a watan 7 nasu za a fara a watan 8 a fara hutu a watan 5 bai yi mun daidai so sai na bi na nayi shekaru 3 a gurin sai na zo na bar su na tafi Plateau Private School a gurin na fara aiki kuma a gurin har yau ina nan na aiki shekaru yanzu 23 kuma na an bani matsayi na vice principal academics a gurin aikin da ina yi har yanzu na je na aure board bai ban bar makaranta ba na ci gaba ina nan na kan masters degree a University of Jos to na riga na fara kungiyan zaman kanta wato Simji Girl Child Empowerment Initiative Orphanage
to kina malama kina makaranta kuma kin bude inda zaki karatun tauhidi
eh zan taimake marayu da gobraye da kuma wanda hijira ya shafe su wato rikice-rikicen plateau ya shafe su na zo na gama master's degree na aiki na ina lura da yara especially yan mata marayu da yan mata kawai wanda suna ciki a gida wanda abubuwa kai yana damu su haka muna ta lura da su sai na zo kuma ban sai haka da karatu ba sai na tafi na zo na sa application kuma zuwa wa University of Jos ma PhD kenan to a can shi College of Chaplain da na gama basic certificate in chaplaincy ban sai a gurin ba sai na karba immediately na karba da na gama POP wato passing out parade kenan
sai na jami'an tsaro ne kaman na sojoji ko kuma
na sojoji don a gaskiya as chaplain aikin mu ba mu rike bindiga hannu ba mu rike bindiga ba mu rike blala ba mu rike dorina amma muna rike litafi mai sarki inda anjima shi in anjima wani ciwo ko anjima wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki chaplain zai je gurin yayi addu'a da su ya nuna musu ta gefen tohir aikin mu kenan but muna aiki tare da yan su so haka sai na zo na karba admission na advanced diploma a chaplaincy na je na yi na gama shekara daya kusan wata 18 one and a half years na gama na project duka sai na zo na karba form kuma na supervisory course na chaplaincy wato shi kusan shi da master's degree ne duka na yi na gama dan akan PhD ina ta yi ina aiki na Plateau Private School, ina aiki na da yara yan mata a Sinji Girl Child Empowerment Initiative, ina aiki da mata a gudajen hijira. Da mun fara aiki da mata lokacin da aka yi rikici a Dogo na Hawa 2010, muka yi aiki tare da wayannan mata a gurin da kuma yayansu. Da sai mu nima abinci, mu nima sutura, mu nima sabulu, mu kai musu
kaman
taimako. But mun zo mun gani kullun suna bani, kullun sai su kira su ce yinwa, sai mun zauna mun duba kungiyar mu na zaman kanta. Muna koya ma mutane sano'i'e ne, so mun ce tun da yanzu rikici ya dan lafe a gurin su, bari mu je mu yi musu koyaswa. So maimako mu siye sabulu da omo, muna kai musu, muna siye kayan gyara sabulu, sai mu je mu koya musu gyaran sabulu, man shafawa, man gyaran suma, su shampoo ma, duk muna koya musu a gurin, sai mu kawo robobi mu dudura mu raba musu.
Masu saurare, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri mu dora a hirinmu da kallabin mu ta mako, mu kuma gabatar da wani sabon maudu'i. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Zainab Babaji a jihar Plateau, da abokan aiki Aisha Ma'azu da kuma Maryam Dauda a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Ya salamu, hayya hayya salamu, yin mata na
Grace Alheri Abdu. Kuma sauraro duka shirin namu kenan na wannan yau Lahadi. Sai zuwa can an jima da safiyar ku idan Allah ya yarda. A ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safi. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya shirya kuma ya karanto labarai. Sai wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asbahi ta gari.